バキーマイヤンカウヤdan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso ya gana da jami'ai da wasu al'ummomi a ƙasar Amurka. Jama'a assalamu alaikum. Tsohon gwamnan jihar Kano da ke arewacin Najeriya Rabiu Musa Kwankwaso wanda yanzu haka yake takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP ya kai wata ziyara a ƙasar Amurka inda ya gana da shugabanni da kuma wasu al'ummomi a ƙasar a ci gaba da fafutuka da shirye-shiryen tunkarar babban zaben Najeriya na shekara ta 2023 mai zuwa. A tattaunawar su da Muhammad Hafiz Baballe, Kwankwaso ya yi bayanin makasudin ziyarar da abin da ta kunsa da kuma irin damar da yake ganin yana da ita na lashe zaben shugaban ƙasa.
Mu shi mitin din dai kashi-kashi ne a gurare daban-daban. Akwai wannan gurin da ake cewa farin gida White House kenan inda shugaban ƙasa yake, kuma lokacin da muka zo ma muka yi sa'a shugaban na Faransa shi ma yana nan a cikin wannan gida. Kuma bayan wannan mun tattauna da shugabanni na sassa daban-daban a wajen wannan gida, kuma duka dai akan abin da yake ya shafi harkokin da suka shafi mulki da abin da yake ya shafi tsaro da abin da yake ya shafi harkokin ilimi da sauran abubuwa dai waɗanda suke muhimmai, musamman kuma yanda ake sa ran za a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya wanda ya ci zaɓe a bashi a zauna, kamar yanda aka yi canjin gwamnati shekara ta 2015 a Najeriya. Wannan an tattauna kuma sun ba da alkawarin nan a Amurka za su ba da gudunmawa musamman a wajen hukumar zaɓe da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan a Najeriya, wanda kuma dukkanin shawarwari da ya kamata a ba su yanda za a yi zaɓen lafiya a gama lafiya bisa ga fahimtarmu duka an ba su. Saboda haka an yi mitin mai kyan gaske, kuma dama ce da muka samu muka ba su kundin tsarin da muka yi na wanda za mu yi wa jama'a aiki a wannan ƙasa. Mun nuna musu gurin da muka yi tsari na harkar ilimi wanda muke sa ran Allah ya yarda babu wani ɗan talaka a Najeriya a lokacinmu da zai kasa samun wata shiga wata makaranta, tun daga makarantar firamare har sakandare hatta gaba da sakandare, wato jami'a kenan ko polytechnic ko college of education a wannan ƙasa, don babansa ba shi da hali. Mun nuna musu tsare-tsaren da muke da shi na tsaro da kuma inda za mu yi ma gyara hanyoyinmu na Najeriya. Kamfanoni za mu ɗauka da na wajen, musamman kuma namu na gida, za mu harhaɗa su mu tsara su mu sama musu shugabanci na ƙwarai, ko ba su hanyoyi wanda za su yi aiki, kuma ya kasance ana samun hanyoyi na zamani na biyan irin waɗannan kuɗaɗe. Tita ce wannan hanya da yadda za mu kare abubuwa namu irin gidan wannan da ake ta kwashewa. Mun nuna musu da kafin wannan rigingimu su tashi muna fitar da man gangan mai miliyan 2 da 200,000, amma yanzu mun koma kusan miliyan 1 da kira ke haɗata. Haka ma mun nuna musu wannan tsari da muka fito da shi na worldwide. A Najeriya muna da 8,809 a kamar yadda INF ta gaya mana, kuma dukkaninsu za mu kafa ƙungiyar mutane kwamiti na mutum 11, tun daga sarkin gari da babban liman ko babban pasto ko shugaba dai na kirista ne ka girma a wannan guri, da zuwa irin shugabanni na ɓangarori daban-daban. Muna son kowa ya bada haɗin kai da goyon baya domin a samu nasara.
To yauwa, akwai masu hasashe sun yi hasashen cewa a cikin ɗan takarkarin da ake da su ana ganin babu wanda zai samu kaso 25 a duka wato kamar yadda hukumar zabe ta tsara ne cewa sai ka samu kaso 25 na jihohi 24 wato 2-3 sannan kuma ka samu yawan ƙuri'u sannan zaka lashe zabe sun yi hasashen cewa suna ganin babu wanda zai kai gaci har sai an tafi zagaye na biyu ko akwai wani shiri na yin haɗin gwiwa da wata jam'iyya a cikin waɗannan manyan jam'iyyu da suke takara
to haka dai ayyukan suke fada kuma haka ma waɗansu mutane suke fada kuma mu muna jin su kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara girman kan PDP da girman kan APC har aka zo yanzu ana cewa da su ba wanda zai iya cin zabe kai tsaye to mun kaga a NPP mun yi nasara kenan sai mu gode wa Allah kuma mu a jami'ar NPP za mu iya yarda da su a yau amma in Allah ya yarda ka rubuta kuma ina fatan jama'a su rubuta irin yanda muke samun ci gaba kullum muna samun nasara saboda kullum su rushewa suke yi saboda shekarun nan 16 da suka yi na PDP da shekara 8 din nan na APC shekara 24 wannan shekaru su ne manya-manyan matsalolin Najeriya da muka ciki a halin yanzu saboda haka kullun kwanan duniya kasa suke yi kullun kwanan duniya nasara muke samu saboda haka muna sa ran in Allah da a cikin watannin nan kusan 3 daga nan zuwa 25 ga watan 2 in Allah ya yarda zaka ce na faɗa maka wannan jami'a ta mu ta NPP wacce take kwata-kwata yanzu shekarar ta muka iya cewa takwas amin watan ta takwas amma yanzu gashi ta zo kafada da kafada da wa'annan tsofaffin da suka ruguza mana ƙasa to saboda haka mun gode wa Allah da ma ainihin ma ta yadda cewar mun kawo wannan ƙwarin mun kawo wannan nasara din saboda haka amma ina son tabbatar maka da cewa mu a ra'ayin mu fa NPP muna ganin Allah ya yarda bugun zabe daya za a yi NPP za ta ci zabe a ƙasar nan domin mu ne da matasa mu ne muke da mutane masu cin halaliyar kansu tun daga kan da yan a daidaita sahu zuwa makanikai zuwa manoma zuwa masu kama kifi zuwa dukkanin wani wanda yake cin halaliyar kansa da mutumin da yake son a canja kasan nan ta zama ta zama kasa wacce talaka zai kwana a gidansa zai kwana cikin farin ciki zai tafi ya je ya tura yaransa makaranta matarsa ta je asibiti ta haihu kyauta ta samu nutsuwa mutum ya samu rayuwa mai kyau ya yi addininsa kowane addini yake wannan yana tsarin sai na magana NPP amma wannan jami'u guda biyu mu a gurin mu magana ce daya kana so ka ci gaba da abin da ake a halin yanzu eh to ka zabe su daya daga ciki kana so a kawo canji a kawo gyara a kasan nan abubuwa su yi kyau to ka zabe NPP to kuma kullun kwanan duniya tun suna maganar da jami'ar rana a Kano take suka zo suna cewa tana arewa maso yamma sun zo suna cewa tana arewa yanzu sun yarda kowace lungu a kasan nan a kudu saboda mun je kudu mun gani yan kudu sun zo sun ga mana abubuwan nan ya karbu yadda ya kamata kuma magana ce ta talakan kasan nan kuma shi talakan kasan nan musamman arewa ba talaka ne wanda yake zuwa dauki karatu a gurin wani ko yake neman wani izinin wani ko yake zuwa wani meeting ake taro ake hunku magana ce lokaci za su zauna cikin yarda Allah su zaba abin da ya fi fita kuma yanzu mafita ta zo ita ce wannan jami'a ta yani NPP yanzu nan ma muka dawo daga Lagos mun je taro na Arise town hall mun zauna an yi meeting an yi muhawara ɗaya daga ciki bai je ba dama ko mun san ba zai je ba saboda ba na ma jin zai iya yin wannan taro wanda ma suka je din to duka gashi nan ne dai kowa jikinsa ya sanyi sun san cewa ran Allah ya yarda shekara ta 2023 ɗan Najeriya za su fito kwansu da kwarkwatarsu su zaɓi jami'ar NPP su kansu wannan jami'u guda biyun ka tambaye su ne suke takama sai su ce kudi kudi su masu kudi ne har wadansu mutane wa'anda suke marasa kishi sai ka gansu mutum ya fito ya dan karbi yan kudinsa sai ka yi na cewa ai ko kwankwasa bai da kudi ko wane ne ba ai kaza ba
saboda karancin lokaci a nan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku kashi na 3 na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana yanzu kan mamadadin Muhammad Hafiz Baballe da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.